الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Litinin ce da ta daidai da 4 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1433, daidai da 23 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 97 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin Fiqhus Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. In ba a manta ba, karatu yayi karatu har inda muka zo ainihin wato fasli na biyar, wanda yake karantar da mu tarihin isowar annabi Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da cewa annabi yana isowa Madina sai ya ba da muhimmanci dangane da abubuwa guda uku masu muhimmanci. Abu na farko, samar da masallaci a matsayin shi na cibiya ta addinin musulunci domin ibada, karantar da jama'a, taruruka da kuma yin wasu mu'amaloli waɗanda za su rufa wa musulunci asiri. Wato, dole ne musulunci ya samu wata cibiya wadda za a rinka share wa musulunci hawaye daidai da gwargwadon buƙatar musulunci a cikin irin wannan al'ummar. Saboda haka shi masallaci ana gina shi ne da gwargwadon yadda buƙatar jama'a ta kama, na daga girma da ɓangarorin da ya kamata masallaci ya tattaru zuwa gare su. Sabanin yadda galibi masallatai suke a ƙasashen nan namu, kamar yadda na taɓa yin bayani a karatuttukan baya, cewa masallaci kaɗai wurin yin sallah ne, har ma sai ka ga wani masallacin ya kai koda wurin tsugunan fitsari ko kashi babu, saboda kawai abin da aka fahimta masallaci wurin yin sallah. A masallaci wuri ne na ibada, sallah, zikiri, karatun alqur'ani, karantarwa, wa'azi, asibiti, masaukar baki, wuri ne wanda yake za a iya yin shaguna, masallaci wuri ne wanda yake za a iya samar da ɗakin taro, wuri ne wanda yake za a iya samar da wuri na tattaunawa tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin musulmi da yahudawa, wuri ne da za a iya samar da kotuna, wuri ne da za a iya samar da wurin tarbiyyar ainihin yara marayu. Duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce masallaci ya tattaru zuwa gare su, musamman a zamanin na irin waɗannan waɗanda muke. Dangane da gyara masallaci ko ƙayata masallaci, na yi mana bayani a baya, ba a yi wa masallaci kawa wadda za ta fita daga tsari na wurin ibada, amma kuma ba a barin masallaci a matsayin lalataccen wuri. Babban malamin hadisi al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari da yazo sharhin Bukhari sai ya ce shi masallaci ya danganci yadda gidajen mutane suke ne. A irin wannan zamanin da muke gina gidaje na ainihin bulo da bulo, a sanya musu suminti, a shafa fenti, a yi tiles, to haka ya kamata masallatan mu su kasance. A zamanin da ake gina masallatai a gidaje na ƙasa da yunɓu da makamantansu, haka ya kamata masallatansu su kasance. Amma na lura da dama ba a fahimci wannan haƙiƙar ba, don haka galibi sai ake ganin cewa masallaci ya kasance koyaushe ginin ƙasa, ya kasance koyaushe yashi ne a cikin shi, na'am, idan haka gidajenku suke. Amma in ya zama gidajenku ƙanƙara ne, kuka koma kuka gina masallaci na yunɓu ko na ƙasa, ma'ana abin da wurin ibada ku zai fassaru ga idanku da idan ƴaƴanku da al'umma, shine wurin ibada ya zama yana da ƙasƙanci a bisa ainihin wuraren zamanku. Na haka Ibn Hajirin yake cewa, da gwargwadon yadda mutane ke gina gidajensu, da gwargwadon yadda mutane za su gina masallatansu. Na haka sai ku kiyaye wannan haƙiƙar. Amma da yake na lura cewa galibi mu da muke wa'azi, muke karantarwa, galibin mu musamman a Najeriya nan ta arewa, mun fito ne daga gidaje ne waɗanda na rashin wadata. To don haka duk lokacin da ɗan talaka ya ga an sanya tiles a gida, an sanya kaza, sai ya ce gidan masu kuɗi ne. to in yaga an yi wa masallaci haka sai ya ce to an yi haramun domin annabi ya hana a yi wa masallaci kawa na'am in ya zama mutanen da ba haka gidajensu suke ba to in suka yi masallaci haka sai a ce sun yi musu kawa amma in ka shiga garin Makka da Madina da kasashen musulunci kaf zaka ga a yau haka ake gina masallatai kuma ba sa kallon masallatan a matsayin an yi musu kawa sai su kalli ai haka rayuwar take haka gini yake ba dan komai ba saboda haka ainihin gini din yake haka kuma rayuwar take dan haka masallatanku su zama wurare ne gyararru da gargwadon irin yadda kuke gyara gidajenku kuke ainihin gina gidajenku ayi kokari kowace anguwa za a gina masallaci ko gari ko makaranta ko wata kasa masallacin ya iya biya wa al'ummar wannan wuri ainihin bukatu wannan shine abu na farko mai muhimmanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci abu na biyu mai muhimmanci da Annabi ya bayar da muhimmanci akan shi shine tabbatar da danƙon zumunta da kuma kyautata alaka tsakanin muhajirai waɗanda suke baki ne ƴan gudun hijira da ansarawa waɗanda suke ɗan garin Madina ne abu na uku mai muhimmanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci shine samar da wata yarjejeniya wadda take a bisa sharuɗa ingantattu da ba su saba ma Allah ba ba su saba wa Annabi ba tsakanin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin Yahudawan Madina wanda yake kuma wannan yarjejeniya a cikin ta babu zalunci ko misƙalin zarrati to mun fara jin cewa lokacin da ainihin wato malaman tarihi suka bincika sai suka gano cewa ita wannan yarjejeniya an rubuta ta ne so biyu kafin yakin Badar da kuma ainihin bayan yakin Badar amma malaman tarihi sai suka wayi gari sai suka bai da ita a matsayin abu daya shi ne ce mana gaskiyar lamari abin da ya faru kamar an rubuta ta ne daga baya kuma sai aka ga bukatuwar akwai ƙara wasu abubuwa sai aka ƙara dan haka sai zama kamar amended version ko kuma updated version wato an rubuta ta ne daga baya sai yanayi ya canza sai kuma aka ga cewa to bari a zo a sake gyara a tabbatar da wasu abubuwa kun ga wannan yana daga cikin al'amuran da zan ja hankali akai a lokutan baya a kasar nan an buga kan matasa akan cewa constitution kafirci ne abin da nake fahimta a wannan lokacin waɗanda ma suke cewa constitution kafirci ne da farko ba su ma fahimci menene ma constitution ba tukuna domin constitution asali ba wai doka ce a yarjejeniya ce take tasowa da gargadan yadda musulmi suka samu kansu a zamantakewa tare da wasu waɗanda ba musulmi ba kenan ana iya rubutawa in haka ta kama ana iya samar da yarjejeniya in haka ta kama amma da musulmi ne ba su zauna isu zalla fasa bukatar sai an samar da wani kundi wanda zai daidaita ainihin wato al'adu da makamantansu na'am idan har a cikin constitution aka rubuta wani abu wanda ya karo da addinin musulunci to wannan kuma dole ne musulmi su ainihin striking su ainihin wato protesting against still ba su yarda da wannan ba amma waɗannan abubuwan duk akan tebur ake zama ake yi dan haka sai su ce to sun gano cewa kaza ba su amintu da shi ba don haka a koma a zauna don a tattauna a samar da gyara akan haka wato gaskiya saboda Allah manyan malamai na musulunci waɗanda suka rayu a wannan zamanin sun zauna sun fitar da fatoyi dangane da karatu daga game da abin da ya shafi civil law ko kuma law da abin da ake kira dokoki na bature waɗanda suka shafi laifuffuka zamantakewa kasuwanci da makamantan haka manyan malamai irin su bin baz suka ba da fatawa akan halal ne musulmi ya je ya karanta ni ina fahimta cewa rashin karatun waɗannan irin dokokin na duniya a yau yana da hadari ga musulmi ba dan ko ba saboda da yawa abubuwa ba su taso musulmi su kasa gane kansu rashin karatu game da harkokin ciniki da kudade da mu'amala ta tattali a yau yana da hadari ga musulmi don da yawa ana yin wasu mu'amaloli a yau waɗanda ba riba ba ne amma in baka shiga ciki ba sai ka rinka fassara su a riba amma in ka shiga cikin harkar ka je kai karatu akai sai ka ga a ba riba ba ne suna da wata ma'ana ne wanda yake wannan ma'anar ba lalle ne kuma ya zanta wai karo da addinin musulunci ba don haka ina ba da shawara matasa daga cikin 'ya'yan musulmi rinka ba su dama suna zuwa suna karatu game da law, su rinka zuwa suna karatu game da finances, su rinka karatu suna game da harkokin banki, game da harkokin insurance, domin su je su ga abin yawa ike da kyau, don su dawo su zo su fassara wa musulmi yadda abin yake. To sai malamai sai su duba daga ciki menene ba daidai ba, sai a ce kaza ba daidai bane, sai malaman su ce to a matsayin ku kuma masana game da wannan harkar, ku je ku yi tunani menene za ku kawo wanda ya daidai da addinin musulunci. Abin da ya kamata kenan, domin waɗannan abubuwa ne da babu shakka in baka karanta su ba ni ina da yakinin ba za ka san su ba. Idan kuma baka san su daidai ba, ko da kai ne malami na musulunci, in ka zo za ka yi ta shirbagiya ne a kai. Don haka ina fatan malaman Najeriya a duk inda kuke ku karfafi matasa su je su yi karatun boko, su karanta waɗannan abubuwan gaba ɗayansu, su je su karanta international laws, su je su karanta international relations, diplomatic relations, su je su karatu akan banking, ku buɗe musu kirji su je. In ku malamai ne na gaske, ku yi wa matasan nan tarbiyya ta addinin musulunci yadda in sun je za su rinƙa suna taka tsantsan. Wannan shine abin da yake mafita. Amma in kuka ce waɗannan abubuwan za ku koma gefe guda, gaskiya saboda Allah ba tare da wata kara ba ne, ina ganin kun koma kun zama ƴan bid'a. Domin annabi ya rayu a zamanin da yake Turawa sun fara tasowa suna ƙarfi, sai yaga akwai haɗari ya zama ba shi da waɗanda suka san abin da waɗannan mutane suke cewa, sai ya samu wani zakakurin saurayi mai suna Zaid ibn Thabit. Wannan Zaid ibn Thabit din nan shine sakataren general kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace yaje koyo karatu wurin su, yaje koyo karatu, ma'ana yanzu annabi ne ya tura shi, annabi ya bashi scholarship da izini da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi. Da yaje yo karatu sai ya dawo, sai ya ci gaba da annabi ayyuka na sakatare, ya fassara, ya rubuta, in sun kawo ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. Don haka ku karfafi ainihin matasa akan haka. Hadisin Zaid da yana nan cikin ainihin Sunan Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi da kyakkyawan isnadi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Ire-iren waɗannan abubuwa in suka taso a ƙasa jama'a, in ba ku bar ƴaƴanmu sun yi karatu ba, nan gaba su wane ne za su je su wakilce mu? Duk yadda kake tunanin za a raba ƙasa, a raba ƙasa ko ba a raba ta ba, amma ina so duk ɗan arewacin Najeriya ya san cewa yana da wahala ka sake zama kai kaɗai a arewa, saboda al'amari ya riga ya faru, juyin juya hali ya faru a cikin tarihin arewacin Najeriya. Ma'ana kafin zuwan Turawa babu kiristoci a arewacin Najeriya, a yanzu kiristoci masu tsaurin ra'ayi, mafi tsaurin ra'ayi kar a Afirka sun taru ne a arewacin Najeriya. Duk Afirka babu kirista mai tsaurin ra'ayi irin kiristan arewacin Najeriya. Kiristan jihar Kaduna, kiristan jihar Plateau, kiristan jihar Bauchi, kiristan jihar Gombe, kiristan Taraba, kiristan Kebbi, kirista da suke ainihin a Maiduguri, kirista da suke Yobe, duk da yadda ake ganin su ƴan tsiraru, suna da tsaurin ra'ayi fiye da duk wani kirista a Afirka. Karatun boko suke yi, ilimi suke, haihuwa suke, yaduwa suke. Kenan in an raba Najeriya yau, waɗancan Yarabawa da Inyamurai da sauransu sun ware sun koma kudu, nan in mun dawo arewan me zai faru? Ma'ana dai har yanzu za mu ci gaba da zama da kiristoci waɗanda ba addininmu ɗaya ba, kuma addininmu bai ce dole sai mu tursasa su mu ce sai sun zama kiristoci ba, domin sai sun zama musulmi ba, domin su ma ƴan arewa ne, wato arewa ɗin ƙasar su ce. Inda za ka kori baka tafe ka ce dole ya bar zangon katab saboda shi kirista ne, kamar yadda babu inda za ka kori ba zazzagi ka ce dole ya bar hunkuyi ko makarfi, baka isa ba. To mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya, ashe in abu ya zama la haula wala quwwata illa billah, to sai ka tattali bakin zikiri tun farko. Ma'ana zama da kirista dole ne a Najeriya, kamar yadda yake dole ne zama da musulmi a kudancin Najeriya ko an ƙi ko an so. Yanzu a cikin garin su Goodluck, a cikin garin su Goodluck akwai kiristoci, akwai musulmi, musulmi ɗan asalin musulmi ne, kuma ɗan yaren su Goodluck ne. mun haɗu da su a aikin hajji har sun roƙe ni don girman Allah zo in gina musu masallaci nace ba ni da hali a cikin garin su good luck me kake tunani duk zafin shi zai ce su ba ɗan ƙasa bane amirul hajji na jihar Port Harcourt na kuma jihar Rivers musulmi ne uban shi ya musulunta a hannun Sardauna shi ya tashi ne ya ga kanshi musulmi duk gidan su musulmi ne kuma shi ma dan ijo ne dan kabilar su good luck ne shine amirul hajji yanzu haka yana nan kullun yana fitina ta akan sai in ware wani sashi da zai turo yara kamar guda 30 ko 40 makarantar nan nace hakuri sai an gama tukuna sun gama secondary yana son a karantar da su addinin musulunci su koma su je su ci gaba da yada addinin musulunci zuwa yanzu ba mu da provision ba mu da yanayin da za mu iya karban su haka muka ce dan ƙara hakuri me kake tunani za a iya korar su yanzu a ce su ba ijo bane kenan an raba Najeriya dole za a ci gaba da yin musulunci a kudancin Najeriya in an raba Najeriya dole za a ci gaba da yin kristanci a arewacin Najeriya shine nake nufi da abu ya zama la haula wala quwwata illa billah kuma ina fatan alheri ga ƴan uwana musulmi dake sauraron wannan maganganu nawa da kuma waɗanda za su saurara su tsaya su min kyakkyawar fahimta babban abin da nake nufi shine wajibi ne sai mai shirin zama kawai domin ga annabi ya isu Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanzu a dokar zamantakewa ba a isa a kori annabi daga Madina ba me yasa saboda root background din annabi ma daga Madina ne can kakannin shi daga Quba suka tashi shi yasa yana isowa Madina sai ya fara zuwa can gidajensu can ya fara zuwa ya zauna to shikenan yanzu kamar ni da nake magana nan yanzu kakanni na da iyayena daga Kano suke to yanzu in aka ce za a kori irina daga Zaria to shikenan in na koma Kano dole kana su karbe ni to ƴaƴana kuma fa dole su kuma nan ne garin su to ni ma kuma fa nan aka haife saboda haka maganar cewa a ce wani ya tashi nan ba garin su bane ni abin da nake fahimta wannan bai kamata ta taso a Najeriya ba amma a tsaya a dubi hakikanin al'amarin menene matsalar mu a ƙasar nan matsalar mu shine kamar yadda ne bayani jiya daga babban masanin nan gashi nan daga cikin Congo campus gashi Dr. MB Talhat babban lauyaye ƙwararren alƙali ne kuma babban malami ne yanzu a cikin jami'ar nan ta Ahmadu Bello gashi littafi ya rubuta ya sa mishi what is constitutional law wai wanda me ake nufi da dokoki na constitution ne a ciki ya ce wannan littafi ya yi abin da yasa nake hujja da wannan littafi akwai littattafai da yawa waɗanda suke magana constitution amma bai kamata in yi hujja da su ba don na manya-manyan lauyoyi ne amma wannan littafi ya yi shi ne yace me the student guide wato dan wani abu ne da dalibai za su rike yan diploma da waɗanda suke karatu sama-sama to duk lokacin da za ka yi reference ga irin waɗannan jama'a sai ka nuna musu irin waɗannan littafai yanzu wannan littafi ne da duk wani wanda ya gama secondary school ma in ya karanta shi zai iya fahimta amma haka zo da manya-manyan littafin constitution wannan sai lauyoyi to ka je ka samu wannan littafi gashi tafi kula bookshop za ka samu sai ka siye shi ka je ka karanta shi ka gani shi da kanshi ya yi pinpointing ya shaida cewa ba matsalar ba constitution din ne asalin matsala ba amma aiki da rule of law aiki da doka din abinda aka tsara din kowa ya tsaya a kanshi kuma marukuji idan ba musulmi ba su natsu a zauna a rubuta yarjejeniya wadda sun amintu da ita kowa ya amintu da ita musulmi ba zai saba ba in kuka sa wa kafiran ido su da kansu za su saba shine karatun mu na yau to in suka saba an samu damar a yi musu duk abin da za a yi musu musulmi ba zai saba ba shi yasa lokacin da ta tafi za ta yi yawa tsakanin Qurayshawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanzu zai shiga makka me zai yi umara suka ce ba zai shiga ba annabi yana da sahabbai waɗanda yake ƴan gani kashe ni ne ƴan kundin bala ne shuhada'u ne za su je gaba ɗaya su kace-kace da makka su share wa annabi ya shigo yayi amma mai tarihi zai ce ya ji ya bubbuge kakannin shi da iyayen shi ya ji ya yi ibada ya karɓa garin haka za a faɗi a tarihi to annabi ma ya bi a hankali yanzu haka turawa suke rubutawa suna cewa da ƙarfin tsaye bubbuge mutane ya bi a hankalin ma kenan me kake tunani inda an yi rikici sai yace ba ku yadda mu shiga ba sai suka ce sai yace to me kuke so suka ce sai dai ka turo mutum guda a zo a yi yarjejeniya sai annabi yace tashi ka shiga kai Usman je ka Usman attajiri ne dattijo ne mai kuɗi ne kuma mai alheri ne in aka tura wani fake fake wanda yake dama talaka ne wani ustazu bayan Allah yana zuwa sai su mishi dukan tsaya su mutuncin shi Usman kuwa mai gidan mafi yawancin mutanen Makka ne don ya taba bawa ne ragon suna jeran kunu ya bawa ne uwar wani ta mutu ya mata likafa ne don haka ba shegen da zai mai iskanci yana shiga sai a ranke dade barka da zuwa a kai tafiya ta yake har da ku madallah sai aka mara da Usman a to ranke dade ai haka mata kai tsarafi kun ji fa abinda suka hana mai gidan shi amma ranke dade ya kamata kai sai yace a bazan yi ba tunda mai gida na bai ba suka ce a ranke dade a kana mu da kai kai ranke dade a wannan wuri kuma ai na ku ne Usman yace a annabi ya turo ni ne yace in zo in ji me kuke cewa sai suka ce to ai tunda haka ne ranke dade abinda za a yi yanzu ka je a gaggaisa da mutane mana tunda kai mai jama'a ne Usman ya shiga gaisa da dangi ya gaisa ya dade to nan ne kuma sai munafikai da suka biyo annabi cikin tafiyar su kuma sai suka saka magana cikin mutane masu rauni cewa an kashe Usman ne fa shi yasa ko gashi an kashe shi jita-jita ce karfi sai annabi an kashe shi kanshi annabi ya tasirantu sai annabi ya miƙo hannun shi ya ce ku kawo hannu kowa ya zo min da baya a shiga a yaƙe su tunda sun ci amanan mu ana cikin mubara'a fa sai ga Usman kuma ya taho annabi ya ce an ce an kashe kai cewa hai ni sun yi ma in yi umara ta na ce musu a'a shine na shiga na ga gaisa da dangi ne da sauran jama'a da sauransu to amma yanzu gashi sun taho da wani dattijo sun ce a zo a zauna a yi sulhu duk abin da ka yarda shi ma yarda shi kenan su ma sun yarda aka zauna aka fara rubuta takarda wane ne sakatare na manzon Allah a wannan takardar shine Ali ibn Abi Talib Ali sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha fihi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suhayl ibn amr yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan shine sulhun da muhammadu manzon Allah suka yi da shi da suhayl dan amr wakilin mutanen makka sai suhayl ya miƙe yace ba mu yadda ba aka ce ne ba ku yadda ba yace wannan kinibibi ne mu ba mu san wani arrahmanir rahim ba kace baka san yace shi bai san wani arrahmanir rahim ba kinibibi ne su abin da suka sani bismikallahumma to sai maza suka fara daukar wuta sai na Umar sai miƙe tsaye yace abin iskanci ne arrahmanir rahim din je baka sani ma'ana mu ma ba a jahiliyyar muke ba yace shi dai bai yadda ba Umar yace to ma ga abin da za a yi manzo Allah yace to ba a shafe bismillahir rahmanir rahim kuwa don kowa san ta a jahiliyya amma shi dan taka ce dan kawai a kawo cikas to shikenan sai yadda aka wuce sai yace to amma cewa da aka yi Muhammadu Rasulullah yace mu ba mu yadda ba dan da mun yadda kai Rasulullah ne Allah wannan jahiliyya ba a share mu Muhammadu dan Abdullah muka san ka sai Umar ya sake miƙewa tsaye yace manzo Allah ban sa hannu ba sai manzo Allah yace saurara yace to ai abin mulakanci ne kai saurara dai Abubakar ya ja Umar kai jawo baya ka bar shi biyar da ya shine mai gida Aliyu eh share Rasulullahi ka sa Muhammadu dan Abdullahi Aliyu yace ni in share Rasulullahi eh to wallahi kada a yi sulhu to kaga maza sun fara daukar zafi wuri zai rikice sai manzo Allah yace a bashi diran a bashi alƙalamin a nuna mai inda Rasulullahin take sai ya sa sai ya share sai ya ce wakafa billahi shahida in ku ba ku shaida ba Allah ya isa shaida ka sa Muhammadu dan Abdullahi din aka fara tafiya sai Suhail yace a rubuta daga bana ba umara sai badi an soke umara bana ba za ku shiga ba sai Umar ya sake miƙewa banan wallahi sai mun shiga sai manzo Allah ya ce a'a mun yadda ba za a shiga ba sai Umar ya ce a kai ba manzon Allah bane ya ce ni manzon Allah ne ka ce mana ba mai umara manzo Allah ya ce na ce bana ban ce bana ba laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ناتي بكو ذا أشدني تكين لمانا ينزل ناتي شداء خيائي أنكري آلاكينا انفكا بنتي بكو بنبا من يدى بنبا عمر من يدى أنسوكي هكا أكي السلح دون ذاك التنازلي ذاك سسوت يسعى بوبوع سوما ذاك سسوت هكا ني أكي السلح ذاك أكي كاسو أنتي كيكا تي دبو دوار تي تي دبو أكو كاريشوكو حد دبو أكو دا دليبا كوي كيكا كارا سمشي كارا كاسا هكا أكي يكو هكا أكي السلح سكا تي دقيو دون متن مكة إن مسلمتا تبم يدبا dole sai dai zauna a cikin kafirci manzo Allah yace na yadda sai sahabbai suka ce a'udhu billahi a'u manzo Allah yace ba komai na yadda suka sake cewa daga yau ba hijira duk wanda ya gudu daga wurin mu ya tuno wurin ka zaka dawo mana da shi manzon Allah yace na yadda sai suka ce inna lillahi wa inna manzon Allah baka dauki musulmi ka koma da kafire manzon Allah yace na yadda abin ilimi ne gogewa ce su dukkan mun da yan shekara 25 ne daga yau idan musulmi ya gudu ya dawo gurin mu to ya dawo gida manzon Allah yace na yadda sai sahabbai suka ce to ai wannan zalunci ne manzon Allah yace a ku bisu bayyana jama'a haka akai wannan sulhu yana nan Imam al-Bukhari ya rawaito shi kusan shafi biyar zamu zo ne karatu akan shi nan sulhin Hudaybiya da aka gama aka ce manzo Allah ya sa hannu ya kasta din shi ya sa su ma suka sa hannu akai sili ana cikin haka sai ga dan gidan Suhail ibn Amr ya sheko a guje daga Makka ya taho ya musulunta sai Suhail ya miƙe ya ce to ga irin ta nan yanzu ga dana ya musulunta manzo Allah yake ka tafi da abinka tun daga yarjejeniya sahabbai suka ce ya manzon Allah musulmi ka ba da shi ga kafirai yace yanzu aka rubuta na yadda ku tafi da shi yana cewa manzo Allah in na je za su kashe ni manzo Allah yace ba zan zama dattijan banza ba na sa hannu na yadda dan haka a tafi da kai kuma muna bukatar waɗannan karatutukan mu ji su daga bakin sahabbai da suka gani an yi su suna nan cikin sahih bukhari za mu zo mu samu babul hudaybiya ana bayan kwana biyu sai ga wani musulmi ya sheko a guje daga makka ya taho madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai eh tashi ka tafi ya ce manzo Allah ni ba inda zan je manzo Allah ya ce to in suka zo zan ba da kai ya ce bari su zo suka zo mutanen Makka guda biyu suka zo ɗaya da takobi ɗaya kuma ba komai a hannun shi suka ce to mutanen mu sun aiko mu cewa wani ya gudo a ba mu shi manzo Allah ya ce gashi nan ku ta sake shi sahabbai suka yi zuru-zuru manzo Allah musulmi ka ya ce haka muka yarjejeniya na yadda kai bi su shi kuma ya kwantar da hankali ya bi su in kai namiji ne in aka zo kama ka a gidanku kar ka rike zaman baba ka ana ko kamar ya tafi da kai zaka dawo kun san da aka ga tafi da shi haka ake yi wallahi ka zama namiji sai da aka kai shi aka tasa shi gaba suka tafi suna zuwa bayan gari ina ne bayan gari shine Adwaru Ali inda ake daukar haramin Makka yanzu an ka fita bayan garin Madina kamar daga nan zuwa ne zuwa Dogarawa suna zuwa sai su saki jiki kai sai shikenan sai yana ta hira da su haka ake so namiji ka zama kana da hikima ba kai ta kuka kana kuka shikenan hawan jini ne zai kama ka sai kawai sai ya zauna ya saki jiki da su haka koma sai suka zama kamar su uku ne suke hira kai ba wani abu ba bambanci ashe kawai yana dauke hankalin su ne da hira ta hira sai ce ka amma ta ko wannan naka ya kero sai ya ce kai baka san maje ruwa da wasu yake ramu ne ta ce akai ta hira kai sai mai mai dan ya samu yaqini da ya karba ya gani sai mai mishi kai sai ya ce takobin nan naka yana sheki bari gani ya karba da ya dubi mai takobin sai ya dafa shi biyu shikenan to yanzu wancan ba ma kaga ba takobi hannun shi sai dai ya gudo ya dawo Madina ko ya gudu ya tafi Makka ka duba mutumin Kano yana Dogarawa ya gudu ya tafi Kano ita tafi mai sauki daga Dogarawa ko ko dawo Zaria to shine sai dawo Madina ana zaune sai gashi ya zo wurin manzon Allah atijajal lafiya yana ya kashe dan uwana ina wa yace mutumin da ka ba mu yace to
kuma sai kuka ce in ba ku shi yace ba a wuri na ban san yadda akai ba
dan
buka ga dole ya jira an kuma shi sai tafi da shi ko kuma shi ma ya zauna a wutar Allah wancan sahabi sai ya zauna a bayan gari shikenan haka ake son namiji shi yanzu baya Madina yanzu an tuno neman shi ba zai wurin annabi ka ga shi kuma annabi annabi ya san sahabban shi mazaje ne sai ya kafa daba anan ainihin Abyaru Ali Zulhulaifa idan mutanen Makka suka zo za su tafi kasuwanci sai rabu da su sai sun je sun yi kasuwanci sun yi riba sun yi tsaraba sai ya fito ya bubbuge na bugewa ya ja kaya sai ya shiga daji ya zama shi ya tara dukiya ga abinci ga kwanci hankali shi kadai a daji namiji kenan to duk wanda aka koro ya taho in annabi ya ce a'a ba zan zama sai ya dawo sai ya zauna a wurin wannan sai suka hada gari kuma gari na suwa na mujahidai yanzu ba za ka ce musu ƴan dafa ba na mujahidai sai suka yi zaman su anan sai suka hana mutanen Makka sakewa kaf in suka zo za su wuce su kyale su in suka dawo su tare su su bubbuge sai ga mutanen Makka da delegate wakilai aka zo wurin annabi to wannan dai takarda haka Allah ya so amma mutananka da ke bayan gari ka ce musu su dawo su zauna a wurinka mun yafe musu ba ma bukatar su amma su bar mana hanyar da lafiya sun kashe mana mutane sun karya mana jami annabi ya ce a haka suka ce yace to shikenan sai ku sake signing out cewa yanzu kun rusa wannan takarda sai suka ce takardar banza wacce irin masharrinta sai suka yaga ta yaushe ma za a yi siginota sai suka yaga ta shikenan annabi ya ce to kowa ya dawo kun ji yadda ake yi shi yasa aka ce ku samu dattawa in za su je su wakilce ku don aka samu ɗanyu to abin ba zai yi kyau ba kaga da kansu gado suka yaga suka yi ashar suka tsine wa takardar alwaka ba kuwa su suka rike kofi suka tafi da ita saboda zalunci ba su bawa annabi kofi ba saboda wai in ya saba su samu damar hukunta shi sai suka rike kofi amma yau sai gashi sun dawo da ita wai da Allah ya sa hannu wannan takarda a soke ta shikenan suka yi yaga ta suka tayi suka tafi su wadancan sahabbai na bayan gari suka dawo yanzu duk wanda yayi hijira sai taro sai zo zaman shi ba wanda zai biyo shi ya kama shi ana cikin haka sai Zainab ta musulunta ubanta attajiri ne a Makka ta tayar mishi da hankali ta rikita shi ta hana gidan zaman lafiya uban ya kira wanta ya ce kai ka tattali guzuri naka da nata ka je ka kai ta Madina ka dawo haka ya taso ka gaba a kan raƙumi tun daga Makka har Madina sai zai kawo ta ya ajiye musulmi ita shi ya juya don a samu zaman lafiya a gidan kasa musulunci yana tarbiyyar mutane ne yadda yake kar ka damu dan ka ji kafirai duk sanda kafirai za su yi sharadi dama na zalunci za su yi dan haka wannan yarjejeniyar da aka rubuta asali an rubuta ta ne da yahudawan banu auf za ka zo ka ji abin da ya zo ya faru daga ƙarshe su suka zo suka ci amana sauran yahudawa duk suka wargaza shikenan al'amura suka zo wanda duk za mu ji su a yau insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka ina jin mun kwana a gaba ta 16 ko ta 17 18 inna al-yahuda yunfiquna ma'a al-mu'minina ma damu muharibina yahudawa ba su zauna gari daya su ci su sha su yi mu'amala da ainihin wato mu'minai matukar ana nan a cikin wannan hali na ainihin fada da juna wato ma damar ana shiri ai ana cikin fada din nan ana cikin rashin jituwa to shikenan yanzu an yadda an yi sulhu ba sauran fada ba wanda zai koro ni amma za su zauna gari daya attasa 10 inna yasrib haramun جوفها لأهل هذه الصحيفة من ذن الله صلى الله عليه وسلم تكن ومن يرجي جينيا يربو تشيوى إتا يسربا مدينة حرام تازم أينهم حرام واتو حرميتي جوفها لأهل هذه الصحيفة واتو دوان دا إتا دا ساحنو أتكن ومن تكبدا تو تكن مدينة يا حرام تغريشي إياكي بزي إياكي با بزي تادا هنكلي با ma'ana ya zauna amma ba ta da hankali duk wanda ya sa hannu a wannan takarda yarjejeniyar kenan an fahimta to kuma wannan yana ƙara nuna maka wani abu ne akwai kalmar da kai in ka faɗa
su ba za su yadda ba akwai kalmar da su kuma in ka fada in sun fada kai ma ba za ka yadda ba karshe dole annabi ka ga yadda ya kira Madina Yathrib a halin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yusammunaha Yathrib wa hiya al-madina wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamuna suna kiranta Yathrib mai tace Yathrib wai Madina amma sunan ma'anar shi nan kufurci damuwa bace rai sai annabi ya ce a daina ce mata Yathrib a rinka ce mata ainihin Madina wal madinatu khairun lahum su ce Madina shine alheri gare su da sun sani to kafirai ba sa kiranta Madina sai dai su kira ta Yathrib munafikai ma ba sa kiranta Madina sai dai su kira ta Yathrib amma kaga a cikin wannan sulhu sai annabi ya yadda ya kira ta Yathrib saboda ba a kira ta dadin ba za su yadda ba sai annabi ya hakura aka tafi haka sai ya ce al 20 gaba ta 20 wato kamar kace sakin layi na 20 innal jara kam nafsi ghayra mudar wala afil maƙwabcinka kamar kanka ne ba tare da cutarwa ba ba tare da wani zalunci gare shi ba wato duk wanda yake maƙwabcinka ne kai musulmi sai zama maƙwabcinka ba yahude ne to ka sani da cewa kamar yadda kake tsare kanka haka zaka tsare shi ba za ka cutar da shi ba za ka bar cuta gare shi ba kai ma ba yahude maƙwabcinka musulmi haka zaka kiyaye mishi mutunci الواحدة والعشرون إنه لا تجار قرمة إلا بإذن أهلها دوة مچي تو بغاء أينهم واتو يمة مجاربة واتو بغاء كرقوة مچا كوي كسك واتمچا أتكين جدن كك أجيت أمدينة للنبا سيد إذن مجنتكو إعلنتكو دنجنت الله يساكم فهنشون من يرجيجين يا كذا أكام ونوازو يا أجو واتمچي sai inda izinin masu ita in bai wace masu ita suka bashi ita in mace ce ya ya zama aure aka bashi ko kuma wani ne yace aje mini wannan ya koma ta mana duk wanda aka kama yayi kamfin wata mata ba da izinin wadanda suke waliyanta ba to ya saba wannan doka saboda an san Yahuda suna da irin wannan dabi'u asaniya wal 20 inma kana bayna ahli sahifa min hadas duk wani rikici da ya faru tsakanin waɗanda suka rubuta wannan takarda ta sulhu a istijar ko kuma conflict wato rashin jituwa yukhafu fasaduhu wanda ake tsoron zai haifar da barna a cikin garin nan fa inna maraddahu ila Allah wa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam to za a dawo da al'amarin zuwa ga Allah da kuma annabi Muhammad mana duk wani rikici da ya faru tsakanin Yahudawa da musulmi to ba za a kai kowace kotu ba sai dai a kai kotun Allah ita ce akai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa wa inna Allah ala atqa ma fi hadhihi as-sahifa wa abarraha domin Allah shine mafi mafi kula da kuma mafi kiyaye abin da ke cikin wannan takarda wato abin da kenan jawabin ke cewa wannan hannu da annabi ke sawa cikin takardar nan a madadin Allah ne to Allah shine mafi kiyaye tsari kuma shine wanda ya fi kowa aminci da nagarta don haka duk sanda rikici ya faru tsakanin Yahudu da musulmi to ba za a kai kotun Yahudawa ba ba za a je a tara manyan Yahudawa ba sai dai a taho wurin manzon Allah shine zai yi sulhu sun yadda da haka kaga su ma nan dole sun yi tanazuli akan wani abu sannan as-salisa wal 20 innahu la tujaru quraish ba quraish ba za a taba bashi mafaka ba mana mafaka ta siyasa a ce wani bukurai ya yi lifi ko ya gudo Madina to dukkan mu mutanen Madina yanzu da musulmi da Yahudawa to babu mujara ba za a dawo wani bukurai shi mafaka ba wala man nasaraha haka duk wata kabila da ta taimaki Qurayshawa idan ita ma ta gudo Madina din nan to ba za a ba ta ruwan zaba ba kowa ya yarda da wannan saboda manzon Allah yanzu ba zai sake yadda kuma da Qurayshawa ba saboda Qurayshawa nan su suka wulakanta shi suka koro shi to in wani bala'i ya koro wani da Qurayshi ko wani abokin Qurayshawa kun yadda dai da wurin zama a Madina suka ce eh sai aka sa hannu Ar-Rabi'a wal 20 inna bainahum an-nasr man dahama Yathrib tsakanin mutanen Madina to akwai taimakawa juna wato za a hadu akan man dahama Yathrib ga duk wanda ya fado wa Madina ana zaune a Madina sai wani ya fado wa Madina to dukkan mu musulmi da ku Yahudawa za mu haɗu mutum kuɗa wannan mutumi kun yadda suka ce eh
الخامسة والعشرون دوكات عشرين دبير إذا بعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه إذن أكتراي متعنى مدينة أكان سزوسي صلح فدا يفارق أكان المسلمي لذا كان بيهودي أزو أزونا أبيبيتا أزونا تاري ذائي إذائي وإنهم إذا بعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إذا سونا أكتشرايس يهودا واسزو أزونا أيسل حسابه دوني كتي سونا مؤمنين باس أمسا مسو إلا من حارب في الدين سيدي واندي وانا أتكين الدينيش معنى وانا ندوك إذا تي إذا أكسامو لكتي سأكام المسلمي دبا يهودي idan yahudawa suka nemi a zo ayi sulhu za a yi sulhu ba za a bari kici ya ci gaba ba to haka idan musulmi suka nemi ayi sulhu za a nemi ayi sulhu su ma yahudawa sun yadda za su zo su zama sulhu sai dai wanda ya tsogalo wani game da addini shi to nan ne gwamnati za ta hukunta shi mana tsogala game da addini ita tana haifar da tarzoma amma in garin kasuwanci ne wata mas'ala ta faru wannan za a iya kiran juna a zo a zauna a sulhunta amma wanda ya yaki wani game da addini shi to wannan za a hukunta shi shine ka tashi ka konawa na masallaci kowa ne konawa na coci kowa ne konawa na gida to wannan za a hukunta shi amma abin da ya shafi rikici ne da gobe to wannan za a zauna a yi sulhu kuna fahimta jama'a na yarjejeniyar ku sannan as-sadisa wal 20 ala kulli unasin hissatuhum min janibihim alladhi qablahum kowace al'ummar anguwa ko gari ko kauye to yankin garin yana dauke da hukunci irin nasu haka waɗanda suke makwabtaka da su wato waɗanda ke gefen su ko suke gaban su ko suke bayan su to dukkan su suna da hukunci irin nasu mana yanzu misali kamar da ne mana misali jiya sai a ce mutanen tudun wada an yi yarjejeniya da su to duk waɗanda ke kewaye da tudun wada to su ma wannan yarjejeniya ta shafe su ina fata an gane asabu awal 20 inna yahudal aus mawalihim wa anfusuhum ala mithli mali ahli hadhihi as-sahifa yahudawa wadanda suke ausawa ne kun san akwai yahudawa ausawa ba hausawa ba fa ausawa aus kabila aus asali abin da yasa aus da khazraj su mushrikai ne masu bautar gunki to amma a cikin su an samu yahudawa to sai annabi ya saka cewa yahudawan kabilar aus da bayan su da suka yanta da su kansu su ma diddede wade da ake da su a cikin wannan yarjejeniya wato misali yanzu idan wannan yarjejeniyar muka ce mun yi ta da kristoci katafara misali nake magana kamar mu hausawa sai a ce to ta hada hadda kristoci hausawa kamar maguzawa kenan ko kun fahimta domin asalin conflict din dama ba na kabilanci bane na addini ne to addinin da baka tafi yake yasa aka yi wannan yarjejeniyar da shi shine addinin da wancan bahaushe yake ba maguje saboda haka yarjejeniyar duk ta shafe su shine yace inna yahudal aus yahudawa waɗanda suke ɗan kabilar aus mawalihim wa anfusuhum da bayin su da suka yanta da su kansu ala mithli mali ahli hadhihi as-sahifa su ma din yarjejeniyar da aka yi a wannan takarda ta shafe su ma'al birrul mahab tare da cewa akwai tsantsar kula da duk dokoki min ahli hadhihi sahifa na duk waɗanda sunan su ya shigo cikin wannan ainihin takarda ma'ana akwai sincerity akwai amana babu wani wanda sunan shi yake a ciki wanda zai koma ya saba wa innal birra dunal ismi manzon Allah yace domin cika alƙawari ba kamar saba alƙawari bane halin kirki ba kamar halin banza bane sai dai kuma yace la yaksibu kasibun illa ala nafsihi amma fa duk wani wanda ya wani laifi shi kadai to ba wai a madadin al'umma shi bane za a kama shi ne shi kadai a hukunta shi ma'ana in aka yi irin wannan yarjejeniya sai aka samu wani baka tafe kwaya daya ya bi ya yi sata to ba za a ce duk katafawa barayi bane a je a hukunta su idan aka samu wani baka tafe ya zo ya kona masallaci ba za a ce to duk katafawa a kama su a kashe ba sai in ya ce turo shi suka yi amma shi ne ya zo ya yi sai a kama shi sai a hukunta shi shi kadai wa inna allaha
على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبر Allah madaukakin sarki shine mafi gaskiya daga cikin waɗanda suke da hannu a cikin wannan takarda wa abarrihi kuma Allah shine mafi cika alƙawari Allah ba zai saba ba yadda akai Allah ya yarda as-samina wal 20 gaba ta 28 wa innahu la yaqulu hadha al-kitab duna zalimin aw asimin sai dai kuma wannan littafi da aka rubuta na constitution da yarjejeniya to ba zai kare duk wani azzalimi ko wani wanda ya laifi ba kada ya zama saboda kai musulmi ne ko ba yahudi tunda sunan ka yazo ka shiga cikin wannan sai ka je kai wani laifi sai a ce to wannan ai an yi yarjejeniya da shi dan haka a san yadda za a yi alalata magana a addini duk wanda sunan shi yazo cikin wannan in ya saba wata dokar kasa za a hukunta shi wa innahu man kharaja kuma yadda al'amarin yake shine man kharaja amana wa man qada amana bil madina wanda ya fita daga madina to ya fita cikin aminci yana cikin aminci duk inda yaje to wani da yahudi ko wani musulmi in ya hadu da shi ba zai taba shi ba haka wanda ya zaman shi a madina ya zaman shi cikin aminci ba wanda zai taba shi illa man zalama wa asima sai dai wanda ya zalunci ko ya wani laifi to za a hukunta shi wa inna allaha jarun liman barra kuma Allah madaukakin sarki zai ba da kariya ga duk wanda ya kiyaye doka wattaqa Allah zai ba da kariya ga duk wanda ya ji tsoron Allah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manzon Allah zai ainihin wato kiyaye zai ba da kariya ga duk wanda ya kiyaye ainihin wannan doka jama'ar musulmi kun ji karshen wannan ainihin constitution wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta shi da ainihin waɗanda suke ba musulmi ba a isowar shi Madina malam yace a duba sira ta Ibn Hisham asiratul nabawiyya mujalladi na 2 shafi na 119 zuwa 123 da kuma akram al-umari wato Allah ad-doktor akram biya al-umari babban professor ne na hadisi da tarihi sunan littafin shi asiratul nabawiyya as-sahiha yace a duba littafin daga shafi na 280 da ainihin 4 zuwa 285 jama'a kun ji wannan ga ɗan boko da Allah ku je ku samu waɗannan littafai ga su kamar guda uku waɗanda zan faɗi ko guda hudu waɗanda waɗannan littafai sun yi tarihin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sun kawo waɗannan mas'alolin da turanci wanda kana buƙatar ka je ka karanta su a matsayinka na ɗan boko don kai musu kyakkyawar fahimta saboda wannan kabiya jama'a kabiya ce wadda kamar yadda na sha faɗi a baya an buga kan matasan ƙasar nan cewa ba za a bi constitution ba sai na fahimci cewa ashe ma ba a fahimci me ne constitution ba constitution din wata yarjejeniya ce tsakanin mabambantan addinai guda biyu a cikin wannan littafi ya kawo shi a shafi na 219 har zuwa abin da ya biyo baya gashi nan Muhammad a prophet of all humanity Maulana Wahiduddin Khan shine yayin wannan littafi zaka samu wannan a cikin wannan littafi insha Allah sai kuma littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum The Sealed Nectar gashi nan biography of the noble prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam Safiyyur Rahman Al-Mubarak Furishi ya rubuta shi shi ya kawo abin da bayanai gaba ɗayan su gashi yace a treaty with the Jews wato wannan yarjejeniya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da su gashi nan tun daga shafi na 237 har zuwa shafi na 238 sannan sai kuma Windmill Splits shi ma Safiyyur Rahman Al-Mubarak Furi ya rubuta shi gashi wannan littafin ya fi kawo abin da details masu yawa kwarai da gaske ka samu ka karanta shi gashi nan daga shafi na ainihin wato 180 da ainihin 3 har zuwa ainihin 184 duk zaka samu waɗannan bayanai kafin nan ma da shafi na 181 da shafi na 182 duk ya kawo waɗannan abubuwa when the moon splits tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne to sannan sai kuma ga wannan yace hukumatul rasul sallallahu alaihi wa sallama dirasatun tarihiyya dasturiyya muqarana the governmental system of the prophet muhammad sallallahu alaihi wa sallama a comparative study in constitutional law by dr hashim al-manna professor of islamic history college of arts university of mosul jami'ar kasar Mosul jami'ar garin Mosul ta Iraq anan ne wani professor rubuta wannan yana bayani akan gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya structure yaya hierarchy yaya tsare-tsare wannan littafin shi kana buƙatar ka karance shi ne sukutun da guda Allah madaukakin sarki ya taimaka to zamu dawo kan zuwa wannan mas'alar insha Allah ta'ala a ƙarshen wannan tattaunawa to duk da malamin ya gama sai ya ce wa hadhihi banudul wasiqa التي تمت مع اليهود wannan shine content wato wannan shine abin da ke cikin wannan takarda wanda aka rubuta ta tare da yahudawa fil madina a madina wa ashu ma al muslimina fil mujtama' al jadid kuma su yahudawa suka rayu tare da musulmi a wurin zamantakewa ko a ƙasa guda wadda take sabuwa ce ta kiyabatin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama a karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to annan ne shi yasa ka ji tun farko jiya nake cewa akwai dan bambanci irin yadda Madina ta samu kanta a lokacin da yadda Najeriya ta samu kanta a wannan lokacin a wancan lokacin annabi ya ruwa ya samu karfi domin Ausu da Khazraj su suke da gani su suke da karfi Yahudawa ba ma su ma asali sun zo ne kamar ɗan cirani to amma sai suka waye gari sun rike harkan noma da kasuwanci sai suka yi karfi a nan to zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ta hanyar masu asalin gari ne to da suka bawa annabi dama cikakkiya sai annabi ya waye gari sai zama shine shugaba dan haka an yi wannan yarjejeniya jama'a amma annabi a matsayin shine president na ainihin Madina shine jagora an fahimta to kenan kun ga inda dan bambancin yake mu yanzu in zamu zauna mu yarjejeniya da waɗannan waɗanda suke ba musulmi ba ko ba ɗan yankin mu ba to zamu je ne a matsayin mu mun zo wakiltar yankin mu su sun zo wakiltar yankin su ya yarjejeniya ta hukunta shine a lokacin sai a ce to prime minister zai zo daga bangaren ku sannan kuma ainihin president zai zo daga bangaren mu in aka yarjejeniya haka shikenan da gurgurdan yadda yarjejeniya ta kama kamar yadda na ce dole sai an yi tanazuli akan wasu abubuwa an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka wa kanu salasa qaba'il malam yace su waɗannan yahudawa kabilu uku ne dukkan su yahudawa ne amma kuma sun zo ne daga dangogi mabambanta nau'i uku kamar yanzu ka ce katafawa sai ka ce angas sai ka ce fatama kaga a yankin arewa katafawa daga jihar Kaduna angas ko biram daga jihar Plateau sai kuma ka ce fatama daga Adamawa amma kaga dukkan su menene kiristoci ne amma kuma daga kabilu mabambanta to haka su ma waɗannan kabilu ne guda uku kabilar farko sunanta banu qainuqa sai ka iya koyon fadin waɗannan sunaye na daga cikin aikin ɗalibin ilimi banu qainuqa wa banu nadir da kuma banu nadir da kuma banu quraiza wato qainuqawa da kuma nadarawa da kuma quraizawa ba quraizawa ba quraizawa ina fata an gane walam tafi hadhihi alqaba'il bil ahd alladhi bainahum wa bain ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kunji mala yace sai dai waɗannan kabilu gaba ɗayan su ba su cika duk wannan yarjejeniya da aka yi da manzon Allah ba sun karya sun kasa ba za su iya ba haka kuma ba za ku zo ku zauna da su duk yadda za su yi in kuka sa ido kwana biyu za ku ga ba za su iya ba saboda asali su ba su da tsari wanda suka saba bi isu isu to me kake tunani a ce su bi tsari tare da wani ba za su iya bi ba su isu ba su da wata doka wadda asali take jagorancin rayuwarsu me kake tunani in ya zo ya haɗu da wani aka ce to ga wata doka wadda za ta tsara zamantakewar shi da wani ba zai iya bi ba dan haka da aka zo aka zauna kwana biyu sai suka saba ya suka yi suka saba mana yace bal harabuhu dukkansu sai da suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to amma bari ka ji yadda annabi ya kasafta su ya hukunta su famanna ala banu qainuqa sai annabi sallallahu alaihi wasallama banu qainuqa sun yaƙe shi yana duk da zai hukunta su sai wani abu ya faru wanda shine na fara bayyana mana sai aka samu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda yake shi kuma a zahiri musulmi ne amma shine shugaban munafikai ma amma shi kuma dama yana da muhalafa tsakanin shi da su yana da abota tsakanin shi da su da suka ci amanar manzo Allah suka yaki manzo Allah ya tattaro musulmi aka je aka tare su da aka tare su manzo Allah zai hukunta su kenan sai Abdullahi dan salam ya tashi yana ta roƙon manzo Allah ina ta hori ina ta kama jikin har yana saka hannun shi a cikin rigar manzo Allah yana shashafa manzo Allah sai manzo Allah ya ce tafi an kyale maka su kun ji abin da yasa aka kyale su su banu qainuka suna fata an gane wa ajla banin nadir banin nadir kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su aka yi musu ijma'i ma'ana ijma'i shine to ku tashi ku bar garin nan tunda dai dama yarjejeniyar da aka yi wanda bi ya saba ko a kashe shi ko a kore shi to shike dan na hukunta cewa a kore ku kuma dukiya da kuke da ita kaf ba abin da za ku tafi da shi sai suturar jikin ku sai abin da raƙumi zai dauka duk abin da ya wuce daukar raƙumi to da ba a sa a caravan ba ba a sa a mota ba ba a sa a kura ko kuma irin wannan keken doki ba ba a sa ba sharadin da annabi ya musu kenan shine aka yi musu ijlai banin nadir kenan wa qatala bani quraiza banu quraiza ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kashe su gaba daya wa sababuriyatuhum ya'yan su da matan su da zuriya manzon Allah ya raba su a matsayin bayi amma ka sani ba manzon Allah ne wannan fatawar ba lokacin da manzon Allah ya je tare su aka ce to ga laifin da kuka yi suka ce gaskiya sun yi laifi kun san cewa wannan laifin da kuka yi me hukuncin ku suka ce sun san kisa ne ko kora sai manzo Allah ya ce to shikenan ni yanzu ba zan ce komai ba wahayi mi ke tsaye sai annabi ya ce wani musulmi wadannan danginka ne kuma kabilunka ne sai dai kai ka musulunta to kaga abin da suka yi mana Allah daga saman bakwai ya ce mini duk abin da ka hukunta game da su Allah ma ya yarda me ka gani sai ce manzo Allah abin da nake gani duk wanda ya balaga a yanka shi matan su da ƴaƴan su kuma a raba wa musulmi sai manzo Allah ya ce Allah na saman bakwai ya ce ya yarda da abin da ka hukunta saboda haka hatta kashe su da aka yi to da manzo Allah mai ce kai a kashe su ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya danka al'amarin ne a hannun dan uwan su ga abin da ko kun fahimta gaba wa nazalat suratul hashr to a lokacin ne suratul hashr ta sauka fi banin nadir game da ainihin kabilun banin nadir kabilun banin nadir shine wadanda aka yi ijma'i zamu zo in muka je daidai wurin zamu dauko surar mu yi tafsirin ta don abin ya tafi daidai zaka ji Allah yana cewa yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina sai Allah yace fa'tabiru ya ulil absar me yasa Allah yake fa'tabiru da suka tashi tafiya kun ji dai an ce su tashi su tafi su kwashe ina su kayan raƙumi to gidajen su fa da ma'aikatun su kaga dai gida ba za ka dauka ba to ba wanda zai siya sai suka ce to amma ba za su bar gidajen a tsaye ba sai su rusa su manzo Allah yace ku rusa sai suka zo su rusa sai manzo Allah yace sahabbai ku taya su sai a tura bulo in aka tura bulo dan mugunta sai su ce a fasa shi shima sai a fasa shi sai Allah yace fa atabiru ya ulul absar masu basira ku lura ba yahudi abinda baya bukata trash bola ba zai amfani da shi ba amma ba zai daka amfana ba fa atabiru ya ulul absar dan haka zamu zo mu tafsirin wannan aya insha Allah wa suratul ahzab wa suratul ahzab sannan ita ma suratul ahzab ta sauka zamu zo mu tattauna dangane da ita ma insha Allah ta'ala ina fata an gane shi banu quraiza ita kuma game da banu quraiza ta sauka wa kana tafsilu ma jara minhum to malam yake cewa ga bayanin yadda abin ya faru wa ma jara alaihim abin da ya same su na kyale su da akai da kuma waɗanda aka kashe ko malam yace ga tafsilin alam nahwi tani wa kana tafsilu ma jara minhum da abin da suka yi wa ma jara alaihim da abin da aka yi musu alan nahwi tali ga bayanin kamar yadda ya gabata kamar yadda zai zo jama'a kuna fahimta karatun yanzu anan a dunkula kaji an ce maka yahudawa nau'i uku ne wadannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyale su wadannan annabi ya kore su wadannan kuma fa annabi ya sa aka kashe su to yaya bayani ya faru me suka yi ya akai musu sai malam yace alal nahwu tali ga bayani kamar haka Allah madaukakin sarki ya taimaka to awalan na farko yace banu qaynuqa qabilan banu qaynuqa qaynuqa ba'da ghazwati badr bayan da aka yakin badar أظهر بنو قينقاع الغضب والحسد على المسلمين. سيك أبين يهودا وبنو قينقاع. سيك بينك يايا. ده حسد المسلمين. كن جبا. سوء ولن ده النبي دارا سوزي كشيسو. كو النبي صلى الله عليه وسلم دارا سوزي كوريسو. أما وانت منافق يروك النبي النبي صلى الله عليه وسلم هيك عليسو. Yau sai suka ji annabi ya je ya waki wasu kafirai ya yi nasara a kansu sai suka zo suka fara nuna kiyayya da hasada dan me annabi zai ci nasara ku ji fa ala nataiji hadhihi alghazwa sakamakon nasara da manzon Allah ya samu na wannan yaki na badar sai suka zo su ne nuna mishi kiyayya karara su kuma na nuna mishi hasada a bayyane wa balagha bihim al'amr kai al'amari ma ya kai an jaharu bil ada suka fito suna ainihin nuna kiyayya a fili suna fadi da fatar baki faja'a ilayhim ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama wa nasahahu manzon Allah ya yi musu nasiha yace ni da ne muku mutunci na barku har yanzu ana zaune da ku ku tuna su wa na fa an kore su suna can sun watsi a duniya ku tuna su wa na fa an kashe su amma ku aka kyale ku ku ne za ku zo kuna nuna mana kiyayya ku da yake mata ku taya mu murna mun yi nasara akan wasu makiyan mu wada'ahum ila al-islam wanda Allah yace ainin na ganin ma lokaci yayi ku zo ku musulunta kawai walakinnahum raddu raddan ya'ni at-tahaddi wat-tahdid min rasul sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma suka mayo da manzon Allah martani martani irin nane na fito da kuma gargadi cewa kai din me yo me akai akai ka ka isare dan kai wasu wani ka tawo gurin mu ka gane zai same ka at-tahdid wa at-tahaddi suka jefa wa annabi kalubale suka wa annabi barazana malam yace wannan tarihin yana nan a cikin littafin siratul nabawiyya ta ibnu hisham mujalladi na biyu shafi na 179 zuwa 426 da kuma ibnu hajar a cikin fathul bari mujalladi na 7 shafi na ainihin 332 wa hassana sanad hadhihi alqissa ibnu hajar yace wannan kissa da kaje ta ko na cewa annabi ya je musu gargadi a yi musu nasiha amma su sun yi mai gargadi da bakan magana to ibnu hajar yace wannan isnadin ta kyakkyawa ne walam yakun hadha huwa sababu ma jara alaihim to menene ya same su daga baya su ma an dawo an yi musu ijla'i an dawo an kore su amma menene ya ja aka yi musu korar ba wannan bakar magana bace ba wannan zagin bane ba wannan wulakancin da suka yi annabi bane an gane bal ya'udu zalika ila sababin akhar wani sababin ne daban akwai wani abin daban da ya faru wa huwa ga yadda wani abin ya faru din ko kun fahimta jama'a wancan cin mutunci da suka yi wa annabi bayan nasiha da ya musu ba shi ya ja aka kore su ba wani sababi ne gashi annam ra'atan min almuslimina ja'at ila suqi bani qaynuqa wata mace ce cikin matan musulmi sai ta je siyayya ko cin kasuwa a kasuwar waɗannan yahudawa banu qaynuqa fa arada ahadu alyahudi kashfa wajhiha sai wani da yahudi ya kai hannu ya bude mata fuska ya cire mata niqabi haka suke yi anan idi wai sai kaga wai lecture arne ya je wai zai jaji hijabin yarinya wai ga mata bakan magana muna university wani doctor haka yau wata yarinya Maryam wata barabiya daga Lagos tana sa hijabi wata rana kai sai zo sai ja hijabin ta kai shikenan sai ya ce ga kinan kina karatu akan engineering yanzu gobe zaki je kike zaki aiki a ma'aikata injiyan nan da dai kike mutu sai akai dariya to lokacin ba sai na bayyana na vegetable haka na tashi ne magana sai kuma wuri ya rude aka ce mun kare kicin addini muka ce dama mu abin da muka zo makarantar kenan aka zo aka zauna kai a kana dalibi zaka yi malami rashin kunya nace a nace dube ni zube ban kwariya ta bai girme ni a shekaru ba dan haka ba yawa bane ni amma na yadda ni dalibin shi ne amma tun da ya fara karantar da mu kullun ya tsani yarinyan nan ita kadai ce nace akwai masu sawo gyale gyale inji ba zai iya fusgaggala ba a ma'aikata nace to me yasa bai ta faɗin haka ba nace ni ne dogon riga inji ba zai iya tsaga dogon riga ta ba me yasa bai taɓa fada ba me yasa bai tsogale yarinyar na yarinya ce ƴar karama ba ta magana shine yau ya fugo hijabinta yanzu a mata bakan magana akai mata dariya shine na tashi ne magana shine aka ce abin da ya faru kenan sai ce eh something like that to shikenan sai aka nuna mana zalunci irin na Najeriya mu da albai sai aka ce to shikenan mu tashi mu fita eh ka san kai dalibi ne kai ne yaro eh to shikenan ku tashi ku fita anji suka dan jajja kun ne suka yi mishi nasiha sannan me fa muka samu yanci ni da ba boron course din ne sai nace na yi dropping ni ma ne mai wulakanci nace karatun nashi ma ba na so tunda dama na je kamar yi kan abinda muke so mu ce anan me yasa kullun hijabi ke ba su haushi me yasa niqabi ke bata musu rai bai hude ne gashi a cikin kasuwa sai fisgi hijabin ta yana so ya bude fuskar ta famtana'at sai ta ki fa'amad khashiyatan ila tarfi saubiha bar mu kuji ya fisgi hijabin ta ko niqabin ta ta ki ta bude fuska da ta je ta zauna ta kasa kaya tana sayarwa sai ya lallaba ya bi bayan ta sai ya samu cunan rigar ta ko cunan zanin ta sai ya kulle a jikin saman rigar ta fa'aqadahu fi raqabatiha sai ya jawo cunan rigar ta sai ya daure a wani bangare na wuyan rigar ta falamma qamat tana miƙewa tsaye in kashafat auratuha sai kawai al'aurata ta bude dan girman Allah wannan ba tsogala bace haka fa mutanen nan suke mana kuji wannan fa yanzu wannan ya faru 1400 years ago yau shekara 1400 mutanen nan masu tsogala fada ne haka sun dan yanzu sai mutum ya zauna sai ya rubutu sai ya publish a jarida me yasa ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam yo ba dole Allah ya hada jaridar this day da Boko Haram ba haka siddin jaridar dinnan this day haka siddin ta tashi ta zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan me kuna da ofishi a Kaduna Hausawa musulmi na sayan jaridar ku a cikin ma'aikatan ku akwai musulmi ne manzon mu ya muku haka siddin suka tashi suka zagi Annabi a jaridar this day yara ne yan tudun wadar Kaduna fa suka je da yan rigasu suka je suka kona ofishin a wannan lokacin aka dan yi hayaniya amma ina son ka tsaya ka ji menene ya kai beauty contest aka ce za a yi beauty contest a ina a garin Maiduguri da yaushe cikin watan azumi karuwai ne za a kawo su daga ko ina na Najeriya su je su taru a fitar da ko a fitar da wadda tafi kowace iya karuwanci da watan azumi a cikin garin Maiduguri garin Maiduguri garin musulmi ne 100%. Me yasa a Maiduguri me yasa ba za a je a yi a Bayelsa ba me yasa ba za a yi a Ebonyi ba inda za su maraba da abin me yasa za a je a yi inda zai taba fitina ta ganin za a gane cewa ba a nufin zaman lafiya a ƙasar nan sai musulmi suka nuna ba su yadda ba sai wata shegiya la'ananniya sai ta rubuta shafi guda wai za a zo da ƴan mata kyawawa san kowa kin wanda ya rasa ƴan matan da yake ko Muhammadu annabin musulmi ya gansu sai ya taya wannan ba zagi ba ne to da gwamnatin Najeriya ta so zaman lafiya abu na farko sai ta ce a kama wannan mata abu na biyu sai ta ce wannan gidan jarida a rufe shi sannan sai a kai su kotu sai a hukunta su sai ku ga musulmi sun kwantar da hankalinsu amma jahilai daga cikin fasikan musulmi aka samu suna cewa a to don sun faɗa haka ra'ayinsu ne suka faɗi a wannan shine freedom of expression is this the freedom of expression ma'ana kana da yancin ka faɗa abin da ka so daga ciki har ka zage ni in ka zage ni sai a ce a ra'ayinka ne a kaina to ni ma yanzu ra'ayina a kanka sai in fito in zage ka zama zai yi kenan wace irin ƙasa ce muke ciki ina dattawa ina masu ilimi ina sarakuna me yasa ba za ku fito ku yi magana ba to me yasa ba za ku hargitse ba kuwa mutum ya yi laifi sai manyan ƙasa su fito su ce ra'ayin shi ya faɗa
kuma wai sai a samu munafukan tashoshi na radio ko talabijin sai su zo wai har a sa discussion wai sai ka ji wani ya zo ya ce su ma musulmi suna da ƴancin su faɗi abin da suka so akan Annabi Isa shine sai wani ya buga waya yace to yanzu amma haka daidai ne sai shine magana yake cewa in sun ga cewa haka daidai ne ba sai su yi ba kaga ya kauce daga magana kenan ma'ana yanzu wani ya so gali faɗa yanzu kenan wani shi ma ya rama kenan ina magana gwamnati ku sake dawowa magana da nake faɗi rule of law da ake cewa aiki da doka shine fa aka rasa I am sorry to say there is nothing with the constitution of the Federal Republic of Nigeria ba constitution din Najeriya ne matsala ba amma kiyaye dokoki da yarjejeniyar shine matsala ina son ku dubi wannan matsalar haka ya faru a Kano a ina a Kano kafirai ba su iya siyan Qur'ani izu su tun su je su aje a Enugu su yi mishi fitsari a tsaye ba wanda zai tanka dangarin su ne amma a cikin Kano a sabon gari kafiri ya siyo Qur'ani izu 60 ya aje shi a toilet kullun in ya kashi sai yago sai ya katse tsakani da Allah ba toilet paper ne an yi Qur'ani ne dan ya zama toilet roll tsakani da Allah a ina aka yi wannan a Kano me yasa bai je waya a Enugu ba me yasa bai akwa idan ba in yayi a can ba murna ba su mai da shi pastor ba ya zama man of God dan ya wulakanta littafin musulmi amma sai aka yi a Kano da aka kama shi ne ya kamata a yi sai a hukunta shi sai aka je aka aje shi kawai a gidan kurkuku na gauran dutse me ake jira ana jiran ne wai tension ɗaukar zafi da musulmi suka yi in hankalinsu ya kwanta sai a ɗauke shi sai a gudu da shi shi ne matasa suka sha dare daga ciki har da wannan CBN gwamna ba sunu sulami da sunu sun shi ya jagorancin abin kai ustazu ne da ya shiga banki ne yanzu ya cire gemu tare muke wandan shi da kyar ya wuce gwiwa da kyar gemun shi kuwa kace shi da Sheikhul Islam wannan sunu sulami da sunu sun da shi aka yi wannan operation din aka je tsakar dare karfe 3 dare ko 2 aka je aka fasa gidan gauran dutsen nan kurkukun nan aka fito da kafirin nan aka yanka kanshi aka soke kanshi a mashi aka kewaya duk mutumin arziki sai da ya sa matasan nan albarka shine na gaya muku Bashir dan da goye waka a wannan munasaba yace sojojin Muhammadu gaishe ku a wajidu wa ina lahira ko kuma muka amsa sojojin Muhammadu gaishe ku a wajidu wa ina lahira a yan kwanakin baya ne giduwar ya samu yabo wa ka faka shi da alqur'ani wanda da shi muke fahari haka aka yi wakar nan jama'a mu ne masu anshin tsaye kasafin yana nan ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka to Allah maraukaki ya taimaka haka suka yi jama'a gashi nan aka ce falamma qamatin kashafat auratuha matan nan tana miƙewa tsaye sai tsiraicin ta ya bayyana fasahat sai ta kwarmato sai ta ihu faqama ahadul muslimina wani musulmi na miƙewa faqatala al-yahudi al-muta'addi sai ya kashe musulmin na ya kashe da yahudan nan da ya ta'addancin nan kun gani bai sharba wani takobi ba sai dubi wanda ya mata sai kawai ya kwantar da shi haka ake shi yasa din da kaga babbare yana nan da wuka a kwakwasan shi haka din da kaga baflatan kai ba haushe kai ne kake yawo su ga kanan kamar bishiyar gwanda to tsautsayi ne wallahi tsautsayi ne kana namiji kawai wai ko roza babu a jikinka wallahi ka je ka samu kaho mafarauta su feke maka shi ka samu roza ka samu wata ƴan wuka ka soke ta in yanayi ya yanayi ko soka wa mutum ka yaɗu wawo a yi birgima dai a samu a yi amma wallahi ka je kana yawo kamar gwanda haka wallahi akwai haɗari ba a yin haka namiji ba ya haka sai sa ga dinda ba fulata ne yake yana nan da wuka a soke ga sanda in sanda ta kici sai fito da ita amma ka ringa yawo sudu haka wallahi akwai haɗari very dangerous maza ba sa yawo haka mata ne suke yawo haka Allah ya tsare saboda haka ga wannan musulmi yana cikin shiri yana miƙewa sai buje ba yahudan nan wa tawasaba yahudi sai yahudawa nan take sai suka yi cincirin do faqatalul muslim sai suka kashe wannan musulmi fatawasabu shikenan sai ainihin suka taso su waɗannan yahudawa musulmi ma suka taso sawaqa ash-sharr bainal muslimina wa bain bani qaynuqa sharri ne girma ya faru tsakanin musulmi da ainihin banu qaynuqa kun ji wannan shine sababin da abin da ya faru ga banu qaynuqa wannan kissa ga ta na malama yace ibnu hisham a cikin sira ya kawo ta waqidi ya kawo ta a cikin maghazi ibnu kasir ya kawo ta a cikin bidaya wa nihaya wa qala akram al-umari الدكتور أكرم دواء العمري يفدي في السيرة الصحيحة أتكلم لتعرفين شئ السيرة الصحيحة يتي وهذه الرواية ضعيفة سيديكم وانا الرواية تنادى لوني في إسنادها انكباء أتكلم إسناد تأقوي انكبائي ولكن يستأنس بها سيديكم ذائية كفهجة دائتة من الناحية التاريخية تبنغل التاريخي فقد أوردتها معظم مصادر السيرة saboda mafi yawancin littafan tarihi manya-manya duk sun kawo ta wato ababi na tarihi ana iya kawo ta ayi hujja da ita ba ababi na hadisi ba don haka ga nan da yake littafin tarihi ne sai aka kawo ta jama'a kun ji yadda wannan al'amari ya faru me biyo baya sai malam yace wa hadha izharun amali wannan bayyanawa ce a aikace da ruhul adawa ne ruhul ada na ainihin tsantsar gaba wa ikhlal bil amni da kuma ainihin wato rusa zaman lafiya wa atida'un ala al hurumat da kuma cin mutuncin alfarma dakhil al madina a cikin madina wannan kasuwar fa a madina take jama'a kuma mutanen nan ku ji fa yarjejeniyar da aka yi da su da farko suka saba aka yafe musu su ci gaba da zama amma kun ga abin da suka yi shine yasa malam yace wa hadha izharun amaliyyin li ruhil ada wannan bayyana kiyayya ce a sarari tsabar kiyayya wa ikhlalun bil amni wannan kuma kawo tashin hankali ne da rusa zaman lafiya domin a lokacin Madina tana zaune lafiya haka sabbin suka kawo tashin tashina to haka mutanen nan suke jama'a a yanzu ina son ku san wannan zaka ga a cikin jami'o'i da FCEs da polytechnics da sauran tertiary institutions inna haka sabbin sai kaga wani yaro armiya tasa wata musulma a gaba amma mai hijabi amma musulmin da take sanya mini skirt mini jeans wannan ba ruwan shi da ita amma waccan ita zaka ga kawai an fito lecture sai da dan ja hijabin ta wai sai ce a wai wasa yake mata ko kun fahimta to ba za a kai shi gaba kuma fa sai a ce to ai dan ya ja mata hijabi to sai menene ko kun cika zafin ra'ayi da Allah to shi yasa kaga sai a samu wani dan MSSC gaura mishi mali daga haka shikenan sai Umara Usu taso na MSSC a miƙar da jihadi akan shi sai a ce a rufe jami'a kwana bakwai kowa zai kawo 2200 duk ƙarya ne ba ku yi abin da ya dace bane da duk wanda ya tsogara za a hukunta shi gobe wani ba zai ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shikenan da suka yi wannan irin abu wa atida'un ala al-hurumat dakhil al-madina wannan kuma ta'addanci ne ga alfarma da mutunci a cikin madina fa hasarahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai ya je ya tsara anguwar su aka zuba sojoji suka tsara anguwar gaba daya babu shiga babu fita washtadda alaihim al-hisar tsarewa ta musu yawa ba shiga ba fita kaga abinci zai kare ba abin da zai shigo ba wanda zai fito je ya samu sararawa sanazalu ala hukumin rasul sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce sun yadda duk abin da manzon Allah ya hukunta su yanzu sun karba to abdullahi ibn ubay ibn salul munafiki ne shi kuma yana da yarjejeniyar cewa su abokan shi ne ya bi ya kunna wannan yarjejeniyar da su yanzu ya ji cewa da kansu saboda sun juya taiwa sun ce sun yadda manzon Allah ya hukunta su to irin wannan yanayin aka shiga kisa ne yana jin sun faɗa haka faqama abdullahi ibn ubay ibn salul sai abdullahi dan ubay dan salul sai ya miƙe ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ai miƙe ta furin manzon Allah hina amkanahu Allah minhum lokacin da ya ga cewa Allah ya danka waɗannan yahuda a hannun manzon Allah faqala barka ji munafiki sai ya ce ya Muhammad munafiki ne shi yana sallah fa amma da yake munafiki ne zindike ne baya ce manzon Allah rasulullah sai ya ce ya Muhammad haba Muhammad ahsin fi mawaliya ka kyautata wa iyayen gidana mana abokan arziki na
wa anaha ala rasul sallallahu alaihi wasallam yi ta magiya yi ta mita ga manzon Allah wa tatawal alaihi yi saki baki yi ta maganganu to nan da kaga mun ce tatawul alaihi sai da yi ta maganganu har na rashin mutunci yi ta bauci yi ta ga manzon Allah bakaken maganganu to wadannan mutane in kai musu wadancan da kai musu wace riba kace ko mutanen nan ka zo ka samu mutane a gare su ka raba kansu kace kuma za ka kashe wannan sai kai kaza wa adkhala yadahu fi jaybi dir'ir rasul sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannun shi ya saka a cikin wuyan rigar manzon Allah faghadu bar rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fishi falamma alaha alaihi da yana cewa manzon Allah fi zalika game da cewa manzon Allah ya taimake shi ya kyale su qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da shi hum laka an kyale maka su an yi maka wannan alfarmar jeka jama'a kun fahimta duk da wannan shegantaka ta shi amma manzo Allah ya ce je ka shikenan an kyale maka su afuwan an zannati haka mawakin shi yace manzo Allah mai afuwa ne ga wanda ya ci mutuncin shi hatta ka annahu sawa'un alayhi man yuti wa man ya'as sai da manzo Allah ya wai gari da masu kyautata mishi da masu yi mishi sharri duk alheri yake musu saboda shi babu sharri gare shi ko kai mai sharri manzo Allah bai da sharri balle ya rama da sharri in kai mishi sharri sai maka alheri saboda shi alheri yake da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam malam ya dan tattauna wani abu dangane da wannan mutum mai suna Abdullah dan Ubay dan Salul shi wannan mutumin shedanin mutumi ne hatta a sunan shi da wahala kaji wanda ake mishi irin wannan kaji sunan shi Abdullah dan Ubay dan Salul Salul din sunan uwar shi ce Abdullah dan Ubay dan Salul Ubay Ubay shi ne Salul fa uwar shi ce sai ya hada haka dan haka malamai suka ce in ka zo rubuta Salul din lallai ka sanya alif saboda ka'ida ta imla'i ta hukunta cewa duk lokacin da zaka rufa sunan mutum matakar alawi daya ne ku kiyaye matakar asabara daya ce to idan wannan magaba baban shi ne kakka sa idin kakka sa alhamza din misali idan ka sa Ahmad ibn Musa to kana cewa Musa ba uban shi bane na jini wani ne daban haka kake cewa a ka'ida imla'i sai dai ka sa Ahmad ibn Musa kakka sa alif din amma in rubutu ne ya kure ka ibn ta zama ita ce a ƙarshe to dole ka sanya mata alif idan ta zama ita ce a farko dole ka sanya mata alif ko da uban ne wannan ka'ida ce ta imla'i to shi wannan tunda sabulu uwar shi ce to a ka'idar imla'i sai malam ya nuna gashi nan a ƙasa cewa duk sanda ka zo zaka rubuta salul din ai ibn din to ka sanya da alif tare da cewa a cikin rubutun littafin masu typing an samu typography menene error kenan an samu kuskuren rubutu amma gashi a ƙasa yace Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai yace kitabatu ibn Salul bil alif lallai ibn Salul din nan to a rubuta da alif sai yace wa yurab bi irabi Abdullah sannan aka tashi sai ai li irabi da li irabin Abdullah shine mai sai a ce Abdullah ibn Ubay ibn Salul wannan muna buƙatar mu sa allo ku dauko mana Allah nan jama'a ma ka fa dawo a ji sasha eh akwai ma ka dawo kawo to kawo wato ina son ku fahimci abin da kyakkyawar fahimta insha Allah ta'ala ku dubi yadda sunan yake Abdullah ibn Ubay ibn Salul bari mu san shi da yadda zai fita sosai Abdullah misali Abdullah ibn Ubay ibn Ubay a ka'idar larabci sai zama ibn Ubay to nan sai malam yace dole a rubuta alhamza din sai a sa ibn Saluli to abinda malam yake cewa shine ku duba
Abdullahi dan Ubayyi. To a ka'idar larabci shine Abdullahi tunda babu wani abu da yazo nan wanda zai mai da shi Abda, dan haka sai zama Abdullahi. Dan haka kuskure ne haka sudan kai a ce ya sunan ka sai ka ce Abdullah, kuskure ne dan farko ne kawai khabari ai mubtada ne kawai. Sai ya sunan ka sai ka ce sunana Abdullahi. Ina fata an gane ya sunan danka sai ka ce sunan shi Abdullahi, amma kace sunan shi Abdullah sai a ce menene ya ja wannan nasabar mai wato larabci ba kamar Hausa bane ba ka sa wasa bidiyon da kazo ba a so ki buru zuwa larabci. Dan haka Abdullahi, Abdullahi to mudafin kenan, a babal kenan, mubtada kenan. Me gaskiya menene wannan
Abdullahi
mubtada wa huwa mudaf. Aha, Abdullahi mubtada ne, mana shi ne farkon magana. To amma dubi sunan Abdullahi an jingina shi zuwa ga me? Zuwa ga Ubayyi, zuwa ga ibnu tukuna ko? Dan haka Abdullahi dan. To wannan ibnu da aka danganta gare shi asali dangantawa zuwa ga Ubayyi ne. To ibnu din menene matsayinta? Ta zama babal Abdullahi dan. Me yasa na tsaya ne nan da bani shine wasalin da Abdu ya dauka shine ibnu zai dauka. Abdullahi ibnu. To ibnu to ta zama me kuma? Mudaf. To Ubayyi kuma fa ta zama mudafun ilayhi. To duk inda mudafun ilayhi take kasara take dauka sai dai in sunan bai dauka, shi yasa kaga kullun sai kace Abdullahi, Abdul Karim, Abdul Rahman, Abdul Razzaq. An fahimta? To abinda malam ke cewa tunda ibnu ta dauki ainihin damma saboda babali ne na Abdullahi, to yanzu kuma ita ibnu din ta koma ta zama mudafu. Dan haka Ubayyi anan sai ta dauki kasara. Dan haka kamar yadda yazo Abdullahi nan kuma yazo ibnu to Ubayyi. To Ubayyi din ya zama mahaifin shi. Abinda malam ke cewa a farkon ka'ida wadda na fassara mana ita karara, idan da ba uban shi bane na jini wanda ya haife shi, kun fahimta? Da sai ka ce Abdullahi ibnu Ubayyi. To in ka san haka wanda ya san ka'ida larabci in yazo zai ce to wannan ba baban wannan bane kenan. Dan haka dole ka cire ta sai zama Abdullahi ibnu, Abdullahi ibnu to sai zama Ubayyi, Ubayyi. To kaji wannan ko? To sai malam yake cewa to in aka zo rubuta ibnu Salul to akwai abu biyu da za a lura da shi. Abu na farko shine dole a tabbatar da wannan alif. In aka ce maka me yasa sai ka ce saboda Salul din ba uba bane, ba kaka bane, uwa ce. To duk wanda aka danganta shi zuwa ga wani wanda ba uban shi ba a larabci, to in aka zo sai a sa ibnu din, sai a sanya wannan din. Misali Muhammad ibnu Ibrahim, ibnu Ibrahim. To kenan kana sanya ibnu, to kana cewa Muhammad din nan ba dan Ibrahim bane na jini, sai wada ne na dangantawa kawai. To amma da ka share fa to ya zama da. Amma inda tun farko ne zaka faɗi sunan ba tare da ka faɗi dan ba, babu laifi nan tunda ya zama mubtada, zaka iya cewa ibnu Ibrahim kamar ibnu Taymiya, ibnu Hazm. Amma ba zaka ce Ahmadu ibnu Abdul Halim ba, sai dai ka ce Ahmadu ibnu Abdul Halim. To nan abin da ake ce maka yanzu in ka zo sai ka rinka tabbatar da alif din saboda Salul din sunan uwar shi ce. Ka bi ka'ida ta imla'i ko? To ka'idan na haram kuma ita ce wasalin da Abdullahi ya dauka to shi ake sawa wannan. Me yasa? Saboda yana koma ya zama badali ne shi ma.
ba mu ba mu zuwa ga wannan ba. Abdullahi dan Ubayyu dan Salul ba wai ana cewa Abdullahi dane ga Ubayyu ba, Ubayyu dane ga Salul ba haka ake cewa ba. Abin da ake cewa Abdullahi dan Ubayyu har wa kuma Abdullahi dan Salul, don haka Salul din su dan uwar shi ce uban shi kuma shine Ubayyu. To waɗannan ka'idojin, wannan ta imla'i ce, wannan ka'idan nahwu ce, wannan in ba zai zama inna sai ka ce inna Abdullahi, inna Abdullahi ibna Ubayy, sai ka ce kuma ibna Salul. In aka ce maka me yasa mai ibna ibna ya zama haka, sai ka ce nan dai ba a sa alhamza bane dan uban shi ne na jini, nan kuwa an sa ne saboda wannan uwar shi ce ba uban shi bane. Nan kuwa fataha ta zo ne saboda badali ne, nan ma fataha ta zo ne saboda badali ne. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To jama'a kun daji wannan ke, to shine sai malam yake cewa wa amma ibadatu ibn sami